sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum suna iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa ko kuma viewway a free zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya, muna dauke da rahoto kan yaya ɗaliban jami'a Sule Lamido a jihar Jigawa karan farko, sai kuma sharhi kan rayuwar marigayi shugaban ƙasa Amurka na 41 George H.W. Bush. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya, shirin da ke faɗaka da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Sule Mummuni Barma zai shigo da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako kamar yadda muka saba. Mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yawan marasa aikin yi a Najeriya ya ƙaru zuwa kusan kashi 30 cikin 100 na wannan shekarar, inda ya kai miliyan 16 a cewar rahoton hukumar ƙididdiga ta fitar na watan Nuwamba. Haka kuma ana sa ran ƙarin wasu mutane miliyan 2 za su rasa aikinsu a ƙarshen wannan shekarar. Wannan mummunan labari na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ta wuce ƙasar Indiya, inda ta zamto ƙasar da tafi yawan mutanen da ke fama da talauci a duniya gabanin zaben shugaban ƙasar da ke tafi a watan Fabrairu. A watan Satumba shekarar ta gabata ne Najeriya ta fita daga cikin matsalar tattalin arziki mafi muni ta taɓa fuskanta cikin shekaru 30, inda yanzu ake fatan ta samu farfadowa. Amma rashin aikin yi da talauci na ci gaba da samun gindin zama a ƙasar, inda kimanin kashi 40 cikin 100 na mutane miliyan 200 da ake da su ba su da aikin yi kwata-kwata. Najeriya na buƙatar ta ƙirƙiro ayyukan yi miliyan 4 a duk shekara idan har ana so a fita daga cikin wannan ƙangi, wanda ke zama babban ƙalubale ga duk wanda ya samu nasarar lashe zaben na watan Fabrairu. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya nuna fariya kan dangantakarsa mai ƙarfin gaske da shugaban ƙasar China Xi Jinping, inda ya bayyana wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China, wadda nan take za ta baiwa manoman Amurka damar sayar da kayayyakinsu da suke nomawa ga Beijing. Kasuwannin hannun jari a Asiya da Turai sun yi tashin gwauron zabi bayan tattaunawar Trump da Xi, waɗanda suke zaman shugabannin ƙasashe biyun da suka fi girman tattalin arziki a duniya. Sun amince ranar Asabar a Argentina cewa babu wata ƙasa da za ta ƙara sakawa wata haraji akan kayayyakin da suke fitarwa har tsawon kwanaki 90, yayin da za su ci gaba tattaunawa kan bayanan yarjejeniyar cinikayya. Kasuwar hannun jari a Amurka ta buɗe cikin sa'a a farkon wannan makon. Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan tattalin arziki Larry Kudlow ya ce China ta yi wa Amurka alƙawarin sayan kayayyakin da ake ƙerawa Amurka na sama da dala triliyan 1. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana ranar gobe Laraba a matsayin ranar makoki a Amurka, biyo bayan mutuwar tsohon shugaban ƙasa George H.W. Bush, mai shekaru 94 a duniya. Shugaban ƙasar Amurka na 41, wanda shi ya kawo ƙarshen yakin cacar baki, ya kuma jagoranci yakin da ya tilastawa Saddam Hussein ficewa daga Kuwait a shekarar 1991. Mutane biyu da suka yi aiki ƙarƙashin gwamnatinsa, tsohon sakataren harkokin wajen Amurka James Baker da tsohon sakataren Amurka kuma mataimakin shugaban ƙasa Dick Cheney, sun bayyana gidan talabijin na Fox News ranar Lahadi, inda Baker ya bayyana Mr. Bush a matsayin ɗaya daga cikin shugabanni masu kyau da suka yi mulkin Amurka a wa'adi ɗaya tal.
It's pretty obvious as people look back and as people are recollecting the Bush presidency.
Tsohon babban shugaban hafsin soja kuma mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro Colin Powell ya ce shugaban ƙasar na 41 kuma matukin jirgin sama lokacin yakin duniya na biyu ya san illar yaƙi, don haka yake kokarin ganin bai yi amfani da sojoji ba a yakin Gulf na farko. Jiya Litinin aka ajiye gawar Bush a Majalisar Dokokin Amurka, wadda za ta kasance a can har zuwa gobe Laraba, inda za a gudanar da babbar karramawa ta ƙasa a majami'ar National Cathedral kafin a mayar da gawarsa zuwa jihar Texas, inda za a binne shi a ɗakin karatunsa na ranar Alhamis. Babban sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Anthony Guterres ya yi gargadin cewa duniya tana fuskantar matsalar sauyin yanayi. Da yake magana jiya Litinin ranar farko a taron da ake gudanarwa kan sauyin yanayi na makonni biyu a Poland, Guterres ya ce taron da ake gudanarwa shine taron mafi muhimmanci tun lokacin da aka samar da yarjejeniyar sauyin yanayi ta birnin Paris. Ya yi kira da kasashe kusan 200 da suka halarci taron da ake a birnin Katowice da cewa su dauki matsalar sauyin yanayi da muhimmanci da kuma yin amfani da ka'idojin yarjejeniyar Paris ta shekarar 2015. Babba abin da ke kunshe cikin yarjejeniyar 2015 ta Paris shine a rage gurbatacce iska da takaita zafin duniya, wato a takaita zafin da duniya ke fama da shi na digiri 2 ma'aunin Celsius zuwa shekarar 2030. Shugaban Amurka Donald Trump ya cire Amurka daga yarjejeniyar Paris saboda abin da ya ce wai za ta kawo matsalar tattalin arziki.
To a gaida Karfilu Hashim Gumel da karanto labarai. Kuma da labar mu bude taskar hotannin namu a jihar Jigawan Najeriya, inda aka yaye ɗaliban jami'ar Sulal Lamido karan farko. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya halarci bikin, ga kuma rahoto da ya hada mana.
Go out today and succeed. Go and take charge and apply what you have learned from here. We also urge you to succeed and look back and to develop Sulal Lamido University of Hausa.
Professor Abdullahi Yusuf Rubada kenan shugaban jami'ar ta Sulal Lamido ke jan hankalin ɗaliban da aka yaye game da sabon shafin kalubalen rayuwa. Jami'ar wadda aka kafa a shekara ta 2013 ta dauki rukunin farko na ɗalibanta a shekarar karatu ta 2014 zuwa 2015 domin daukar darussa a tsangayinta guda uku. Professor Abdullahi Ribado, wanda ke kammala shugabancin jami'ar a makon nan bayan kammala wa'adin aiki na shekaru biyar, yayi karin haske.
Mun fara da ɗalibai 542 a shekara 2014, amma yau muna da ɗalibai fiye da 3000 yanzu. A shekaran nan 2015 zuwa 2018 nan waɗanda suka nemi jami'an nan kai 5309, kuma gurbin da muke da shi gaba daya sa 1100, kuma wanda muka dauka gaba daya ma 900 ne da wani abu, bai ma kai 1000 ba. Akwai abin da ake cewa strategic plan, wato menene zaka ayyana, ayyukan da zaka ayyana duk an zayyana su nan da shekara biyar. Muka zauna muka yi, wato plan ne kawai, zai yi ka samu ka ci 100% ko 90% ko 80%. To mun yi wannan targets din, to amma dama wannan shiri ne kawai, mun yi wannan plan ko mun yi kokari mu bi shi. To alhamdulillah gaskiya ba zan ce mun ci 100% ba ko 90% ba, amma ina gani 80%.
Yanzu haka dai hukumar kula da jami'o'in Najeriya NUC ta sahale jimlar kwasa-kwasai 15 da jami'ar ta Sulal Lamido ke yi a daidai lokacin da ɗaliban da aka yaye ke bayyana farin cikinsu.
Ina cikin murna gaskiya da wannan rana, saboda wannan shine lokaci na farko da na karɓi takarda ta shaida cewa na yi digiri.
Asma'u Habiba Abdullahi, gaskiya ina matuƙar farin ciki da wannan rana, kuma muna fata Allah Ubangiji na bayan mu, Allah ya ramu su wannan rana.
Sunana Soyiba Zakari, ina farin ciki da wannan rana, kuma ina ƙara nuna Allah godiya ya ƙara albarkaci, ai albarkaci wannan karatun namu da kuma ƙannan mu da zasu zo daga baya, kuma Allah ya albarkace su ya kuma nuna musu irin wannan rana.
Sunana Abdullahi Isa, wannan ya kasance ranar da nake ta jira ne dama tun rayuwata, na kasance na ganni na gama karatuna, kuma an kawo ni irin wannan lokaci.
Tsohon shugaban Najeriya Tibu Olusegun Obasanjo ne kirke da kujerar uban jami'ar ta Sulal Lamido, kuma gwamnan Jigawa Badar Abubakar ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da daukar matakan daukaka ta.
I want to welcome the founder of the university and my predecessor Dr. Sulal Lamido. My administration considers education.
Gwamna Badaru, wanda ya yi jinjina ta musamman ga tsohon gwamna Sulal Lamido bisa kirkiro wannan jami'a, ya ce gwamnatinsa na ba da fifiko ga sha'anin bunƙasa ilimi daga ƙasa zuwa matakin jami'a. Yana mai cewa za su yi duk mai yiwuwa domin bunƙasa zamantakewa da tattalin arzikin Jigawa Najeriya da ma duniya baki
daya.
Jami'ar ta Sulal Lamido wadda ke shirye-shiryen kafa sabuwar tsangayar nazarin aikin noma da makarantar kimiyyar nazarin kasuwanci da sana'o'i na ƙawancen aiki tare da wasu jami'o'i a ƙasashen Amurka da Burtaniya da Malaysia da kuma Cyprus. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa, a Nigeria.
Haka yake yanzu kuma bari mu dora a hirar da muka kwaso da Aminu Yakubu Lami, wani dan Najeriya mazaunin nan Amurka, kan rayuwar shugaban Amurka na 41 marigayi George W. H. Bush, wanda ya rasu karshen mako yana da shekaru 94 a duniya.
Ana kuma bayyana shi a matsayin wanda ya shiga aikin soja da mafi kuruciya da shekaru da ya shiga aikin soja a tarihin Amurka.
Eh, haka ne. Yayi kuma kin ga ai duk da cewa kuma lokacin yawanci ya shiga akwai wasu wanda sun iya sa suna da arziki kamar shi yadda iyayen sarki da arziki. Ba sa ma shiga sai ko akai suka sanar da su karatu ko kuma wani abun na haka ko kuma a samu wani dai a lokacin likitocin da za su yi ƙarya kawai su ce ko ga wani abun da ya sa kamar dai shugaban na yanzu. A ce ga abin da ya sa ba zai shiga soja ba, to amma kin ga shi ya shiga har aka aksu aka harbe shi ya fada cikin teku sai da aka ceto shi.
Eh, haka. To ana kuma bayyana shi a matsayin mutum da natsatse da kuma kaunar iyali.
Eh, to haka ne, in kin ga ai shi yasa shi wato duk wani abin sa zaki ga yawanci wato yana alfahari da yaransa da kuma iyalinsa, musamman da ita uwar gidan tashi ita Barbara wacce ta riga shi sa wajen watanni 8 da suka wuce. Yawanci ko mai dai ya danganci da mutum iyalinsa ne, zaki ga ko ji ko yaransa ko jikokinsa, kuma Allah ya sa wato Allah ya raya yaran nashi manya su ma suka dan bi sawunsa kamar yadda ya zama shugaban kasa babban dan sa ma yayi, ko da yake wasu suna ce babban dan shi ya gama masa wato taka fanni na biyu na shiga na shugabancinsa tunda duk ɗaya suka abin nan. So to kuma kanin sai Allah ya sa dai bai samu ba har yanzu, amma kanin sai ya gwamna har so biyu a jihar Florida wato shi Jeb Bush wanda shi ne karamin.
To ana bayyana cewan a cikin tarihin Amurka masu zuriyan Bush dinnan suna daga cikin mutanen da ake yabawa kasancewan duk da yake sun yi tashin kuɗi sun fito cikin gata, amma kuma suna rayuwa kamar talakawa. An bayyana matar shi ma yana matsayin shugaban kasa, amma matar shi ta tafi babban walima da abun wuya na dala 20.
Ba sa da wannan kan haka, ba su da wannan abun alfahari da za a ce kuma yawanci ai haka rayuwarsu, akwai da yawa wanda rayuwarsu haka suke, sun yi kuɗin yawanci sukan yi ne da zama cewa sun ba wanda Allah bai ɗaukaka su sun kai haka ba.
To shugaba Trump ya amfani da iko da yake da shi na zartaswa shugaban kasa ya ba da hutu ranar Laraba domin karama shi marigayi Bush.
Na ku kenan wato.
Gwamnatin tarayya.
Makatan gwamnatin tarayya, wani jihohi faruwanmu.
An saba yin haka?
To, a sani na ba zan taɓa sanin wanda wato an taɓa yin haka ba. Ba a dai sani na ba a taɓa yin haka ba a ce an ko ranar za a yi zana idan shugaban kasa a ce ya zama na hutu na gwamnati na 'yan gwamnatin tarayya, ko da ke wasu jihohin za su yi, saboda nan akwai abubuwan dokokin da gwamnatin tarayya za su yi, ba wai dole sai jihohi su ma sun bi sawu ba sun yi. Wasu gwamna wacikila gwamnatin da za su yi su, amma kuma abu ne na gwamnatin tarayya kawai. Shi yasa kamar mu ma'aikatan gwamnatin jihohi ba za mu wannan hutun ba, za mu je aiki abu mu, saboda mu gwamnoninmu ba su ce a yi ba. Shi yasa inda aka duba kamar kowane wato gine-gine da ofisoshi na gwamnati an sauke tuta karabi, saboda girmama shi. Ina ji kuma har ranar da za a yi zana idan nasu kafin ce mu dai a namu abin da za mu yi mukai masa kenan, amma Donald Trump ya yi haka.
To kowanne shugaban kasa na Amurka bisa ga al'ada bayan ya gama wa'adin mulkin shi sai ya je katan farin wani gini din nan da ake kira Presidential Library. Menene fa'idar haka?
To suna yi ne wato saboda tarihi. Kin ga kamar yanzu su Reagan da suka mutu, har yanzu akwai mutane da wato wanda za su je kamar masu bincike, wato kamar professorship ko kuma ƴan makaranta wanda za su je wato kan tarihi su yi bincike, su yi research, wato su samu abubuwa su ga cewa wanda ko za ki ga wato kowa akwai mutane da suke kwarewa. Yanzu za ki samu akwai wanda suna university ne kawai wato don tarihi, kuma su kware a tarihin kamar Ronald Reagan. To saboda haka ƴan suna neman wasu sharhohi da shauransu, wasu takardu na gwamnati, Library Reagan za su je. To haka kuma kamar shi Bush ɗin. To yawanci kuma wajen ake binne su haka, saboda yanzu kin ga wajen za a binne shi, saboda wajen akwai ƴansu da tara su ko tana da shekara 3 ne.
Eh, haka.
An binne ta a wajen matar tashi, a wajen aka binne ta, shi ma kuma wajen za a binne shi. To zai yi kuma watakila shi Bush na baya ɗan shi, babban ɗan shi, shi ma watakila in yana shi labarin za a rage cewa a binne shi a wajen, ko kuma a binne shi wajen da ya waye.
Aminu Yakubu Lami Ahiremu da shi kan rasuwar tsohon shugaban Amurka na 41 George W. H. Bush. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka Birnin Washington DC inda agogo mu a nan Washington din ke cewa karfe 2:16 na asuba ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a Birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau hiran wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwali da bakon namu Alhaji Muhammad Bello Babura tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a Najeriya ta VIO za ta maida hankali ne akan bin dokokin hanya wanda rashin sanin su ne ke haddasa kaso mai yawa na tsirin ababen hawa akan hanyoyin kasashen mu. Ga hirar ta su
matsalolin na hadari da ake samu da rashin biyayya ga dokokin kasa da tsarin yanayin aikin. Matsalar a ina ki zai ke saka ne a yanayin yadda aka yi dokokin ne aka kafa waɗannan hukumomi ko kuma a dokokin ne suke da rauni ko kuma a rashin biyayya ne ga dokokin ya haifar kake gani
to ba rashin biyayya ga dokokin shi yake haifar da wani abun ba amma dai dokokin suna nan ba su da rauni sai nan yanda aka sada su ne har yanzu sai dan gyara za a yi here and there
nan da can
nan da can amma ina tabbatar maka mutane sai an tayar an nusar da su sun sake discovering kansu sun sake fahimtar cewa su ma suna da contribution da ya kamata su yi wajen tsare abin nan tabbatar da ayyukan hukumomin nan.
To idan haka ne me gwamnati ce kamata su yi tunda gashi can a can kana cewa an kafa hukumomi ga sanan barkatai kuma suna aiki mai kamanceceniya da juna amma dai har yanzu kulliya bata kai ga biyan kudin sabulu ba za a iya cewa.
Shi ne ke abin da ke faɗa shi ne yanzu kamar yadda na gaya maka rosa fiti da su police da su BIO kamata yi a ce za da wata matsaya ana yin kamar yadda ke ce maka ana kawo su na works ana kawo su na transport da abubuwan da aka agreement kamar magana hanyoyi yanzu da ake yi mun yi su kenan da an yi hanyoyi su baci wani abu ne wanda shi ma sai an duba shi sai an tabbata cewa da hanyoyin da ake ingantattun hanyoyi ne kuma har ila yau akwai dama ta su hukumomi in sun ga abubuwan da ke faru sun ga abin da ba shi kenan ba da kan hanya su tabbatar da abin da suka ga baya fi ya gare mu musu ba za su iya ba su tabbatar da hukumar sun sanar da hukumar da ya kamata sanar ta sani ba su bar abin haka ba wannan shi ne abubuwan da ya kamata a yi
su mutane me kamata su yi su kuma ana su bangaren fa
mutane abin da ya kamata su yi mutane su tsaya su kalli kansu kamar yadda ke faɗa su su kalli kansu su ga aikin nan na hukumomin nan ba zai yiwu ba zai dire ba sai idan su ma sun shigo. Shigowar su ko ba wani abu ne ba su yadda cewa akwai doka da oda akan hanya sai yadda cewa akwai abuwa da oga ta shiga mota akwai sai yadda cewa akwai doka da oda ta ɗaukar kaya a mota wannan abubuwan da ya kamata kenan in sun yarda da haka to Allah za a samu maslaha wajen rage hadarka akan hanya amma matakan ba haka aka samu ba to akwai matsala haka za a yi ta fama gwamnati tana kashe kuɗi tana yin hanyoyi hanyoyin ana bin su su lalace motoci su ta hadari motoci mutane suna ɗaukar kayan da suka kama suna shimfusa cikin mota suka kamata a tsaye da su a masa magana su kiyar da to su ma sai sun kawo gudunmawarsu in ba gudunmawar suka kawo ba duk abin da gwamnati za ta yi to ba zai je ko ina ba.
To amma a wani lokacin kuma za ka ga direbobin motocin haya ɗin nan mutane ana ta kwaranya gudu da su watakila ya wuce kima amma mutane kuma suna ciki suna kallo dan haka watakila ake wasu na zargin cewa direbobin nan na motocin haya fa suna ba taka gagarumar rawa wajen samun hadarin da ake samu da rasa rayuka da kuma jikkata akan titina mu
a to haka wanda na faɗa maka na shi yawanci mutane su suke asasawa to yanzu din mutum wanda yake da hankali zaka yi shi mota so wanda shiga da alwalaka to kan kana da hankali ka shiga wannan mota amma mun da shiga kana shi mutun ya shiga mota ima ba da yaka kai driver mun tafi ta ga da yake gaskiya mu ba za mu abin nan ba muna da abubuwan da za mu yi a kasuwa kaza to wannan zai sa driver ya fita a guje shi kuma baya hada ne cewa shi ma akwai haƙi a kansa in an ga ya masa in an amana shi ya tsaye malam fita ga kudinka ba zan ba za ka matsa min in gudu ba ne a hankali zan tafi
wai alaibello idan ka dubi yadda ake zirga-zirgar ababen hawa cikin birnin Kano mu dauka misali da a shekarun baya mutane suna ta kokawa game da matasan da suke hawa baburan haya da ake cewa yan acaba daga baya gwamnati ta dau matakai ta kawo wato wannan babur mai kafa uku da ake cewa adire ta sahu su ma gashi yanzu an fara kokawa suna neman su zama annoba a matsayinka na kwararre kan harkar sufuri wai irin waɗannan matsalolin yaya gwamnati ya kamata ta bullo musu
to yanda ya kamata kamar da na ga kamar yanda aka yi rinsa ake masa registration ko wace lokacin kuma tana da rinsa kamata a ce an dauki wannan sabon suna da kungiyoyi su kungiyoyin nasu kamata ya ce akwai wani control da gwamnati za ta sa a kansu ma'ana na farko dai a tabbatar da kowa yana da license ya san hanya dan yanzu tari yawancin za ka ga ba san yanda ya kamata ya mai da hanya ba kana tafiya za ka ga dan a ta mai dan zuwa tilip ya faɗo gabanka yana so ya gefen dama amma na gefen hagun dinka sai kun je ya kado ya zuwa shiga daga banka kai birki wani ya buga maka daga baya
ko kuma ya maka dama da hagu wani a damanka wani a hagu
haka suke maimakon a ce sun san to wannan kuma duk ya zama rashin sanin ka'idoji ne na amfani da hanya domin waɗannan kamar na faɗa zuwa waɗannan layukan da ke gani akan titi ba haka ake yanzu bukurin za ka ga akwai kayayyaki akwai haka akwai matafiya wanda ya miƙe aka za ka ga mai gado-gado to duk wannan sa da ma'ana
a nan ne kuma za mu dakatar da wannan hirar a yau sai sabon mako a madadin shi bakon namu Alhaji Bello Muhammadu Babura tsohon babban jami'in VIO da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Tuma da yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan Jamhuriyar Niger a wannan mako
Ziyarar da shugaba Isu Muhammadu na Niger ya kai a kasar Saudiya a makon jiya na daga cikin batutuwan da suka fi daukar hankalin jaridan wannan mako sakamakon bayyanar wasu hotunan da aka dauka a lokacin da shugaban ke gabatarwa Yarima Ben Salman dansa Mamman Sani Isuhu Muhammadu abinda manazarta ke yi wa wata fassara mai cike da kulli jaridar Le Monde aujourd'hui dake aza ayar tambaya cewa take shin shugaban na gabatarwa Yarima wanda yake fatan ya gaje shi ne a zaben 2021 jaridar Le Canard Amphiri ta ruwaito cewa Kwamitin zartarwar jam'iyyar PNDS tarayya ya gargadi shugaba Isuhu ya nisantar da kansa daga dukkan wani yunkurin gwada zabi akan wanda yafi ra'ayin ya tsaya wa jam'iyyar a zaben shugaban kasar da ke tafe. Jaridar na cewa lura da take-taken shugaban ya sa shugabannin jam'iyyar mai mulki kiran taron gaugawa wanda a ƙarshen sa suka jaddada cewa ba za su taba yarda da takarar mutumin da bai samu tikiti daga uwar jam'iyya ba. Jaridar Lutan na cewa wasu ƴaƴan jam'iyyar MLC da nasara sun fara yi wa wannan jam'iyya makarkashiya da nufin haddasa rudani a tsakanin magoya bayanta saboda haka suka haukace da tararraki dare da rana domin duba hanyoyin tsige Sani Umaru da wasu gaggan jam'iyyar duk kuwa da cewa ba su da yawan magoya bayan da za su ba su damar cimma wannan guri in jilutan mu cike sharhin da jaridar Air Info wacce ta ce hukumomin kula da karbar haraji sun rufe ofisoshin kamfanin wayar sadarwar tafi da gidanka Orange Niger a Yamai saboda rashin biyan harajin da aka kiyasta cewa dubban miliyoyin sefa ne a cewar hukumomin rashin samun haɗin kai daga shugabannin kamfanin Orange domin biyan wannan bashi ta hanyar sulhu yasa su ɗaukan wannan mataki in ji Air Info Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule, sai kuma Rayu da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho.
Assalamu alaikum Nuri America mai magana Umar Hassan Tankuru ba KTT TV ba ƙararrar ganin Katsina. Gaskiyar magana wannan hukuma da ta ce dan Najeriya kashi 30 cikin 100 ba su da aikin yi. Ta sake lissahi a zo a tambayi talakawan Najeriya duk inda mutum da yake dan Najeriya uku ba su da aikin yi. Tattalin arziki an ce ya lalace. To gaskiya mun ta addu'a ga Ubangiji Allah mai don tattalin arzikin ƙasarmu. Amma gaskiyar magana duk inda dan Najeriya yake mutum biyar to mutum uku ba su da aikin yi ba magana wai kashi 130 cikin 200 da muke da su to ba su da aikin yi. Gaskiyar magana Allah ya sauke ya huta laye.
Assalamu alaikum sunana babba Haruna Damba Abaju Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. Alhamdulillahi ala kulli hal a yau dai zan yi kira ne ga 'yan siyasa da kuma mabiyansu cewa dan Allah ya kamata duk abin da za su yi su dinga tsara suna duban bakin gatari a kaucewa kalaman batanci ko kuma wani abu wanda zai kawo yamutsi ko hargitsi a cikin al'umma. Idan muka duba mu al'umma ɗaya ne kuma ƙasar mu ɗaya ne kuma yankunan mu ɗaya ne. Kada siyasa ta kawo mana rarrabuwar Kano da bakar gaba a tsakanin mu. Mu haɗa kanmu domin kawo ƙasar mu sauye-sauye na zagiri. Siyasa ba da gaba ba. Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana babba Adama Raifata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya sai muke alhamdulillah lokaci yayi kuma bisa ga dukkanin alamu harkokin siyasa da yakin neman zaɓe na 2019 sun kankama. Saura da me al'ummar Najeriya kada mu manta mu fa mun san inda muka fito mun san inda muke a halin yanzu don haka za mu iya yin hasashe ina muka dosa. Fatan mu da addu'ar mu Allah ya yi mana zaɓi mafi alheri kuma muna roƙon Allah ya ba mu shugabanni masu gaskiya da riƙon amana adilai masu tsoron Allah masu tsanani ga mabarnata kuma masu tausasawa masu gaskiya da riƙon amana. Allah muna roƙonka al'ummar annabi Isa ne da kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don ƙudurarka da iradarka Allah kada ka maida mu inda muka fito kafin zaɓen 2015 amin summa amin. Babba Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya.
To da wannan addu'a da kyakkyawar fata muka kai ga takaitattun labarai.
Yawan marasa aikin yi a Najeriya ya ƙaru da zuwa kusan kashi 30 cikin 100 a wannan shekara inda ya kai miliyan 16 a cewar rahoton hukumar ƙididdiga da ta fitar na watan Nuwamba. Haka kuma ana sa ran ƙarin wasu mutane miliyan 2 za su rasa aikin yinsu a ƙarshen wannan shekarar. Wannan mummunan labari na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ta wuce ƙasar India, inda ta zamto ƙasar da tafi yawan mutanen da ke fama da talauci a duniya gaban nan zaben shugaban ƙasar da ke tafi a watan Fabrairu. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya nuna fariya kan dangantakarsa mai ƙarfin gaske da shugaban ƙasar China Xi Jinping, inda ya bayyana wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China wadda nan take za ta baiwa manoman Amurka damar sayar da kayayyakin da suke nomawa a Beijing.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki da Mustapha Nasiru Batsari ke gabatarwa shirin da ke ilmantar da manoma kan abin da ya shafi wannan tsohuwar sana'a. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shiri da kuma Solomon Abu da haɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniya Mateo Hajiya Zainab Alheri ke muku fatar alheri sai kuma can kamar yadda muka bayyana da hantsi da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da wasu shirye-shirye. Ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.